Masallaci na Juma'a wanda ke cikin garin Shika a cikin ƙaramin hukumar Giwa. Muna fatan Allah Maɗaukakin Sarki ya ƙara mu wannan ƙaramar hukuma albarka da mutanen cikinta. Mun tattaru da ‘yan uwa waɗannan faskoki masu alkhairi, masu albarka a sanadiyan wannan wa’azi da aka shirya da wannan lacca, wanda mun daɗe muna magana da Malam Haruna Izza, Allah ya saka masa da alkhairi, har dai Allah subhanahu wa ta’ala ya ƙaddari faruwan wannan wa’azi a yau ɗin nan. To, muna fata da mutanen wannan gari da duk wanda wannan saƙo zai kai masa, da mu ga baki ɗaya Allah ka tara mu cikin alkhairi, Allah ka ɗora mu a kan gaskiya, ka ɗora mu a kan daidai, mu furtata, mu ƙudurtata, mu yi aiki da ita gobe ƙiyama, ka tada mu a tutan masu gaskiya. Fi maqa'idi sidiqin inda malikin muqtadir. Idan ‘yan uwa sun bibiyi sanarwar da aka gabatar, an ce ana so a yi magana a kan asbabul thabat fil fitani wa taghayyurat, wato ainihin dalilai da ke taimaka ma mutum ya tabbata akan addinin musulunci, addini na gaskiya, musamman a zamanin da aka kutsa cikin fitintunu, lokacin da al’amura suka caccanza. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo ya kawo gyara a duniya, ya rayu da shi da sahabbansa cikin imani da biyayya ga Allah da kusancin Allah subhanahu wa ta’ala. Amma daga baya-baya kuma sai al’amura suka canza, sai aka tashi akan turba na annabta, aka koma waɗansu abubuwa waɗanda yake daban saɓanin abin da shari'ar Allah da manzansa suka zo mana da shi. To, shi yasa yake da buƙatun a tattauna a yi magana a kan asbabul thabat, waɗansu abubuwa ne za su tabbatar da digadiganka ko digadiganmu a kan addini na gaskiya, waɗansu abubuwa ne za su tsare mana imaninmu duk inda yanayin zamani ya canza, duk yadda mutanen zamani suka canza, duk yadda aka tsawaita, duk yadda aka taƙaita, ko da arziki ko da talauci, ko da lafiya ko da ciwo, ko da yaƙi ko da zaman lafiya, Allah ya sauƙa, ko da kwanciyar hankali ko da tashin hankali, ya za a yi ka samu ka rayu a kan imani kuma ka mutu da imani? Wannan shi ne babban abin da wannan muhadara za ta mai da hankali a kai, musamman kuma an alaƙantar da hakan da faruwan fitintunu da canje-canje waɗanda suka shigo mu addini. To, ya jama'a musulmi, mu fahimci cewa ita fitina idan an faɗe ta a addini, to tana da wata irin ma'ana wacce ta sha bamban da abin da mu muke fassara fitina. Idan aka ce fitina, mu a cikinmu shi ne tashin-tashina, ta da hankali ko yaƙe-yaƙe ko zubar da jini ko wani abu mai kama da haka, la shakka wannan yana daga cikin fitina. Amma dai a shar'ance fitina ta fi haka faɗi, shi ya sa fitina tana da haɗari matuƙa, domin takan ƙona addini. Mutum mai addini ya koma ba ma guji ko ya koma kafiri, fitina idan ta zo takan ƙone hankali. Kaga mutum da hankalinsa amma ya koma safihi, ya koma taɓaɓɓe, wani lokaci ma ya koma mahaukaci tubura. Haka nan fitina takan ƙona duk wani alkhairi da ka sani, ta dawwamar da sharri, ta yawaita sharri, ta fasikantar, ta kafirtar, ta dawwamar da mutum a cikin ukuban duniya da azaban gidan lahira. Wannan haɗarin ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarci sahabbansa da mu al’ummansa gabaki ɗaya a kan mu nemi tsari daga fitina, wacce ta bayyana da wacce ba ta bayyana ba, kamar yadda al’imamu Muslim ya rawaito hadisi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, ta'awwadhu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Ku nemi tsarin Allah subhanahu wa ta’ala daga fitina, wacce ta bayyana da wacce ta ɓoye. Wannan sai yana hukunta maka cewa fitintunun ma ashe ba mataki iri ɗaya ba ne. Akwai wata fitina ƙarara take, kana ganinta za ka san wannan fitinan za ta iya cin imani, za ta iya cin rayuwa, za ta iya susuta mutum ya zama ba shi da hankali. Amma akwai wata fitinan da yake ba za ka iya gane cikin sauƙi ba, ko dai saboda rashin ilimi mai zurfi, ko saboda rashin hangen nesa, ko saboda rashin zama da mutanen da ya dace a zauna da su don a gane haka. To shi yasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai yayi umarni da bai daya akan kowa ya rika roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare shi daga fitina bayyananniya da boyayya. Da haka mu ma muna roƙon Allah subhanahu wataala, ya Allah cikin rahamanka da falalanka, Allah ka tsare mu daga fitina bayyananniyanta da boyayyanta. To zai kyau mu fahimci in aka ce fitina ko kuma canje-canje me ake nufi, ko kuma menene zai faru sai a ce fitina ta faru a cikin al'umma, ko kuma menene zai canza daga mene ya koma mene sai a ce an samu canje-canje a cikin al'umma. Malamai suka kawo ɗansu abubuwa wanda in ka dunkule su a wuri ɗaya za su koma abubuwa guda huɗu ne, su ne abin da ake nufi da fitina. Duk da kasancewan in aka ɗan faɗaɗa su a ƙarƙashin kowane guda ɗaya kana iya samun ababe da yawa. Abu na farko suka ce idan shubha ta zakke ma al'umma, shubhohi abin da ake nufi da shubha wato shi ne duk wata fahimta ko wani tunani ko wani ilimi da zai zo ma bawa ya karkatar da shi daga ilimi na gaskiya, irin ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa ya nufata, wannan abin shi ake nufi da shubha. Duk wani wata fahimta, wani tunani ko wani ilimi da za ka samu amma ta sanadiyan samun wannan fahimtar ko ilimin ko tunanin sai ya karkatar da mutum daga gaskiya. Ya kamata a yi dama ne shi sai ya koma yana bin hagu. Saboda me? Saboda ya samu wata fahimta ko ya samu wani ilimi ko ya samu wani tunani sai ya rika ganin shi ba nan ya kamata a yi ba, ya kamata a yi wuri kaza ne, sai kuma wannan ɗin ya halakar da shi, ya fasikantar da shi ko ya kafirtar da shi wani lokaci. To irin wannan abin da ake nufi da shubha kenan. Ta ƙarƙashin shubha duk wani kafirci da kaga ya shigo a cikin da'irin musulunci, to ta ƙarƙashin shubha ya fito. Ko a wajen musulunci ma ta ƙarƙashin shubha ya fito. Idan ka gaba maguje na maguzanci, shubha ne ya jefa shi a cikin maguzancin nan. Idan ka ga kirista na kiristanci, shubha ne. In ka ga bayahude na yahudanci, shubha ne. In ka ga mushriki yana shirka, shubha ce ta taka tunanin shi, sai yana jin ya samu wani ilimi sai ya karkatar da shi daga gaskiya. Bari in ba da wani misali. Akwai wani bamaguje da muka je muka kira shi zuwa ga Allah. Dattijo ne ko kuma in ce tsoho, don a lokacin da muke magana da shi ya wuce shekara 70. Bamaguje ne a can, ina tsammanin ko kafin Allah gaba ko ɗaya daga cikin dai yankunan karkaran da ke ƙaramar hukumar Ikar ko Makarfi. Da muka kira shi zuwa ga Allah cewa ya yi imani da Allah, sai dariya ya ce yara kenan. Ya ce yara bari in muku tambaya ku bani amsa. Ya ce Allah shi ne mai ƙaddara, sai ya ƙaddara ku kuna zaune a cikin garin Zaria kuma kuna musulunci, kuna shan ruwa, ku sha kunu, ku sha kaza. Ya ce ni kuma, yana ishara zuwa ga kanshi, sai Allah ya ƙaddara min in zauna a kafin Allah gaba, in sha burkutu, in yi maguzanci. Cikin ƙaddarorin nan guda biyu ku gaya min wanda Allah ya kuskure. Kun gane matsalan da kyau? Sai ya ce ku gaya min wanne ne Allah ya kuskure a ciki. Abin da nake so in kai ka shi ne ka ji shubhan da ta rikita mishi tunani, sai ya fada zuwa ga kafirci da maguzanci. Shubhan kawai nake so ku gane. Idan ka sami kirista, haka zai baka irin wannan shubhar. Wani kirista ya taɓa samu na 1995 na tafi ƙasan Delta. Sai wannan kirista ya zo ya same ni, yake cewa ya zo yana da wata damuwa ne. Sai ya ce a cikin Alƙur'ani mai girma akwai wata aya da Allah ya bayani akan Annabi Isa. Na ce mishi akwai, na yi mishi bayanai. To a ciki sai ya ƙoƙari sai yake ce min akwai wata aya da aka gaya mishi a cikin Alƙur'ani cewa Allah ya yi alƙawarin zai ɗaukaka masu bin addinin Annabi Isa daga nan har tashin alƙiyama. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. To in haka ne ya nuna kiristanci shine zai ci gaba da daukaka kenan daga nan har tashin alkiyama. Shi ya manta cewa ai ba su ne mabiya addinin Annabi Isa ba. Musulmi su ne masu bin addinin Annabi Isa. To wato ina son in kawo muku ne cewa duk wanda kaga ya kafirta to shubhani. Ba Yahudi sai ya ce maka ai lanya da kwalal jannati illa man kana Yahudan aw Nasara. Sai ya ce maka sai in ka zama ba Yahudi zaka shiga aljanna. Wato duk wanda ya kama hanyar bata ya kama kafirci to zaka samu yana da shubha a ciki. To da aka shubha a ƙarƙashin nan ne kafirci da yawa ya shigo. Ya shigo a wajen musulunci, ya shigo a cikin musulunci ma. Waɗansu suna shirka da Allah da sunan girmama waliyai. Waɗansu suna kafirci da sunan girmama malamai da shehunnai. Duk shubhohi ne. Sai kaga shubha ya kafirtar da wani, sai kaga shubha ya munafintar da wani. Ya zama munafiki musamman in ka dauki irin miyagun aqidun da muke samun su a jami'o'i masu aqidan secularism almaniya fasal addini an ad-dunya wajibi ne a rabe tsakankanin addini da rayuwar duniya addinin musulunci ba shi da alaka da siyasa ba shi da alaka da kasuwanci ba shi da alaka da zamantakewar mata da miji ba shi da alaka da makwabtaka addinin musulunci kawai ya tsaya ne a masallaci ko kuma in ka je makaranta don koyon shi amma duka waɗansu abubuwa da ke da alaka da rayuwarka addinin musulunci ba shi da alaka da su me yasa sai a ta kawo maka waɗansu hujjoji na hankali to wannan shi ake kira secularism shine da larabci suke shirin shi almaniya munafinci ne amma a zamanance wanda wannan munafincin yana kafartar da mutum shubha ce suke da ita cika musu kwakwalwa har ya maida su munafikai suna ganin addinin musulunci ba wayewa a ciki addinin musulunci akwai ci baya a ciki addinin musulunci ya tauye haƙƙin mata ya tauye maka haƙƙi na dan adamtaka ya hana ka fadin albarkacin bakinka ya hana ka aikata abin da kaga dama su kuma a fahimtar su dole ne a sakin maka mara ka fada abin da kaga dama ka aikata abin da kaga dama a ƙarƙashin nan ne ma suka samu demokradiyya cewa demokradiyya ƴancin ka ne ka fada albarkacin bakinka ka kuma aikata duk abin da kaga dama su a wannan aqida da wanda ya bauta ma Allah da wanda ya bauta ma gunki kowa ya bi abin da zuciyar shi take so ba wanda ya isa ya hana wani bautan abin da yake so to kaga wannan shubhar ita ta jefa su cikin irin wannan bala'i da wannan fitinar sai ta maida su munafikai a ciki ake samun zindiƙanci shine a yafa rigan addini amma kuma kafirci ake yi irin yadda yake zuwa a cikin miyagun aqidu wanda ke da alaka da addinin musulunci sai kaga wani ya ce maka wai shi musulunci zai yi amma musuluncin da babu sayyidina abubakar a ciki babu nana aisha a ciki babu abu huraira a ciki babu sayyidina umar a ciki duk waɗannan kafirai ne bai da su ba cikin sahabban nan cincurun din su guda sama da mutum 120 da wani abu guda hudu ko biyar kawai yadda da su yake sanya musulunci kai bal hasali ma shi qur'anin da ke hannun ku dinnan bai da shi ba amma kuma musulunci zai yi kai ka san wannan zindiƙanci ya shigo ciki irin addinin Shi'a irin addinin ƙala ƙato wai za su yi musulunci amma fa ba sa son bakin Annabi sallallahu alaihi wa sallam a ciki idan Annabi ya fassara wani abu ya faɗi maganar banza idan Annabi ya yi wani aiki ya yi aikin banza ba a aiko su wai su bi Annabi ba wai Qur'ani kadai aka ce su bi a daidai lokacin da yake shi wannan malamin zindiƙin nan ya zaunar da waɗansu ɗalibansa ne yana musu fassara yana musu bayani amma kuma ya ce bayanin Annabi da fassaran Annabi wai ƙarya ne kalau da irin wannan zindiƙanci da kafircin da ke shigowa shubhohi ne suke cika tunaninsu sai su ce ayan ce fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minu mun taba zama da wani mai wannan aqidan muka ce an ce kana zargin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wai Annabi ya fi surutu yace gaskiya ne muka ce meye dalilinka yace ai Allah ya ce fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minu muka ce to wani hadisin Allah ke nufi yace Qur'ani muka ce kawo dalili a cikin Qur'ani da ya nuna wannan hadisin Qur'ani ake nufi saboda tun daga farkon suran har ya zuwa wannan ayan karshe na suratul mursalat din nan babu inda aka ce Qur'ani ballantana ka ce in aka ce fadi ayi hadisin ba'dahu yu'minun ka ce Qur'ani ake nufi ga mana dalili fa buhita allazi kafar muka kawo mishi wadansu ayoyi a cikin alqur'ani mai girma can Allah ya ce litatlu alaihim alladhi auhayna ilayka, can ya ce litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim. Akwai bambanci tsakankanin litatlu da kuma litubayyana. Litatlu dai ka karanta musu tilawa, litubayyana kuma kai musu bayani. Akwai bambanci ko babu? Sai shu fabuhita alladhi kafar, haka nan akan cika musu shubha, takan cika musu tunani, sai su dauki aqida na zandikanci. To shine sai kaga waɗannan aqidu na kafirci suna shigowa a cikin al'umma saboda shubha ta riga ta cika musu tunani. Akwai wanda shubha za ta cika mishi tunani, shi kuma sai yaga cewa kai duk wanda bai tsaya yayi hukunci da littafin Allah ba, hukuncin shi shine kafiri kuma aka kashe shi ba tare da kallon ya gane ko bai gane ba, ba tare da kallon an mishi bayani ko ba a mishi bayani ba, ba tare da kallon ya halasta ko bai halasta ba, ba abin da ya dame shi. Kawai in dai wani bai aiki da Qur'ani ba, a wannan lokacin ya kafirta. Aqidan Khawarij, wanda Boko Haram ta dauko gwanjen shi, ta zo aka yi ta yama didi shekaru 10 wani abu a kasan nan, cewa kawai in ba kai hukunci da Qur'ani ba ka kafirta, kuma hukunci shine a kashe ka, kar a baka dare. A karkashin wannan za a yaki shugabanni, za a kashe malamai, za a kashe masu da'awa, za a je gari suna sallah a masallaci a bude musu wuta da bindiga, suna fa sallah ne suna Allahu Akbar, ladan yana ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, amma kuma ana nan ana ganin shi kafiri ne. Me yasa? Saboda ya zauna tare da mutanen da wai ake ganin kamar kafiri ne, ba tare da kallon shin wai wannan abin da yake yi ya ce halas ne ko ba halas bane. Dauka mutumin da ya sha giya, yace wallahi shan giya haramun ne, amma dai muna nan muna addu'a Allah ya raba mu da ita. Wannan mutum ya kafirta? Bai kafirta ba, bai halasta haram ba, sai dai fasikanci, imani yana karuwa yana raguwa kamar yadda zamu ji a gaba. To ire-iren waɗannan abubuwa su ake kira shubuhohi, daga nan ne aka samu bid'o'i a cikin addini. Daga shubha, daga nan aka samu bid'o'i da kirkire-kirkire. Menene shubhansu? Ah, yanzu zai yiwu a ce Allah baya son zikiri? Allah zai yiwu a ce baya son istighfari? To kaga dama Qur'ani ya kawo iyyatabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus, zace zace suna zaton anya zai yiwu a ce Allah ba zai so kaza ba, a'a Allah zai so zikiri amma irin zikirin da ya dace da sunna, Allah zai so istighfari irin wanda ya dace da sunna, amma zikirin da ya saba ma sunna to ba ni Allah bane. Dan haka Allah ba zai bada kyakkyawan sakamako akai ba, ba kuma zai kaunaci wannan zikirin ba da masu irin wannan zikirin. Sanannen hadisi da kowa ya san shi a cikin mu nan, mutane ukun da suka zo gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, aka gaya musu ibadan Annabi. Ɗaya daga ciki yace zan ta sallah da daddare ba zan ƙara yin bacci ba, ɗaya daga ciki yace zan ta azumi da rana ba zan ƙara shan ruwa ba, ɗaya daga ciki yace ban ƙara bacci da daddare zan shagaltu da ibada. Da manzon Allah ya zo me yace musu? Na fi ku tsoron Allah, na fi ku kiyaye Allah, amma duk da tsoron Allah na, ina yin azumi wata rana in sha ruwa, nikan yi bacci da daddare sannan in tashi yin ibada, kuma ina auren mataye. Da haka wannan ita ce sunnata, duk wanda ya ce sunnata ba ta ishe shi ba, ba mu tare a duniya da lahira. To wannan yana alamta maka kenan cewa ashe duk yadda ibada take da kyau a idanka, in ba ta samu asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba, raba ka da annabi take yi. To wannan ita ce shubha, mun ji irin bala'in da ke fitowa a ƙarƙashin shubha. Da haka wannan idan shubuhohi suka mamaye al'umma, to za a ce fitina ta mamaye al'umma, kuma canje-canje ya faɗa cikin al'umma. Allah ka tsare mu. Abu na biyu shine ash-shahawat, wato bin son zuciya da zakke ma manya-manyan zunubai. Ash-shahawat abin da ake nufi da ita shine wato duk wani abin da zai hana ka bin shari'an Allah, shi ake nufi da ash-shahawat. Duk wani abin da zai hana ka bin addini haƙiƙanin yadda ya kamata, to wannan ana ƙidaya cikin shahawat. Akwai lokacin da son zuciya ne, ka gane gaskiya, to amma tunda daga wani ta fito to ba zan yi ba, daga maƙiyina ne to ba zan yi ba, shahawat kenan. Ka gane gaskiya amma tunda an yi min a bainin jama'a to ba zan karɓi gaskiyan ba, shahawat kenan. Ka gane gaskiya amma tunda ba a zo har gida an same ni ba, kuma ni ne mai gari ko ni ne liman, to ba zan yi ba. Shahawat kenan. Haka nan kuma manya-manyan zunubai. Zina ne, giba ne, ƙarya ce, da irin waɗannan miyagun laifuffukan da ke faruwa a cikin al'umma. Abin da ke haifar da su shine ash-shahawat. Bin soye-soyen zuciya da abin da zuciya take so. To kaga idan wannan matsalan ta faɗa cikin al'umma ba adalci ke gudanar da al'umma ba. Ba yardan Allah da manzansa ke gudanar da al'umma ba. To al'umma ta faɗa cikin bala'i. An faɗa cikin fitan, an faɗa cikin fitintunu. Saboda me? Ba adalci ke gudanar da al'umma ba. Shugaba ba adalci yake so ba, yana neman ne ina wanda kawai in nace AA ne, ba za su canza mun ba. In nace AA ne za su ce AA ba za su canza ba. Ba yana neman ina wanda za su gaya mun gaskiya ba. Shi yasa idan shugaba ya hau, sai kakkaba duk wanda ya san zai iya gaya mishi gaskiya ko ya fito da shi akan ya bi gaskiya. Sai ya jawo wanda idan ya ce baki ne, ya dauki fari ya ce baki ne za su ce kirin. In ya dauki baki ya ce fari ne za su ce pat. In ya magana a ce excellency wallahi ai kowa ya banka yake yi kuma zagin shi ake yi. Da haka ba adalci ke gudanar da al'umma ba. In kai da matanka ne a gida ba adalci ke gudanar da kai ba. Kawai me kaga dama? In dai matarka ta saba ma abin da kaga dama kake so, to sa ka ɗanɗana mata azaba. Zaka azabtar da ita, zaka wahalar da ita. Ba menene ya dace ba. Idan al'umma ta koma ba san Allah da manzo, yanzu me Allah ke so? Ko da ba na so shi za a yi. Ko da ba shi ne tadin gidanmu ba shi za a yi. Ko da ba shi ne al'adarmu ba shi za a yi, in dai Allah yana so. Amma al'ada ya zo ya gurɓata mu. Kowa aka tashi sai ce maka mu al'adarmu ba ma kaza. Wake maganin al'ada, ana maganin san Allah da manzo. Ka je neman aure sai ce maka mu al'adarmu ba ma kaza. Alhaji ke al'adar nan. Zo ka bi Allah da manzansa kawai, ka huta, ka zaunar da kanka lafiya, ka zaunar da al'umma lafiya. In ka je wurin su ƴan kasuwa su ce mu ba haka aka saba ba, ka ce musu haka Allah yake so, su ce to ba za su yi ba. In ka je wurin ƴan siyasa, laluran kenan, ba maganar san Allah da manzo ba ne. Magana ce kawai yanzu haka muka saba, haka kuma ake yi, haka al'adan wannan sana'an ko wannan harkan ta saba. To ina san Allah da manzo? Manzo in ka ce zaka bi wannan ne Alhaji, ai ba za ka yi komi ba. To shikenan fitina ta faɗa ma al'umma. Da rashin adalci da kuma ƙin bin san Allah da manzo. Shikenan al'umma ta faɗa cikin balbalin bala'i. Wa'innan matsaloli guda biyu su ne al-Imam Ibn Qayyim ya tattauna akan su a cikin littafinsa Ighafatul Lahfan min Masayidi Shaytan. Ya tattauna akan waɗannan matsalolin guda biyu, ya ce duk inda aka samu waɗannan matsalolin guda biyu, ya kuma haɗu da ƙarancin ilimi, ya ce to bala'in da ake samu, ya ce fa hunalikal fitnatul uzma wal musibatul kubra. In ka duba, dan ya ce ne al fitnatu nau'ani, fitintunu guda, manya-manyan fitintunu guda biyu ne. Sai ya ce fitnatu shubuhat wa fitnatu shahawat, fitina na shubha da fitina na sha'awa. Sai ya ce wa fitnatu shubhati min dha'fil yaqin wa qillatul basira wa la siyama idha qatarana bi dhalika fasadul maqsad ko kuma fasadul qasdi wa husulul hawa. Yace to fa hunalikal fitnatul uzma wal musibatul kubra. Yace duk inda aka samu waɗannan damejin guda biyu a cikin al'umma ko a ɗaiɗaikun mutane, to balbalin bala'i ya faɗa ma al'umma. Al'umma kawai samanta ya koma ƙasa, ƙasanta ya koma sama. Kamar yadda kake ganin mutane suna tafiya da ƙafafuwa, to a haka ne a zahiri, amma a haƙiƙanin gaskiya idan waɗannan bala'o'i guda biyu suka faɗa ma al'umma, to muna tafiya ne kawai da ka. Kanmu ne ke gogan ƙasa, yake garzan ƙasa, amma ba muna tafiya ne akan daidai ba. Ko da waɗannan matsaloli guda biyu muka tsaya a kansu, za ka gane ashe me ya gurɓata mana al'umma ga baki ɗaya yanzu? Me ya hana komi ya ɓalɓalce? Me ya sa komi ya ɓalɓalce? Me ya hana komi ya daidaita? Me ya hana mu tafiya mai kyau ingantacce?
mu ji dadi, mu bauta ma Allah, mu samu kyakkyawan makoma. In aka tsaya kan waɗannan matsaloli guda biyu, kawai mun gane inda muka samu matsala. To ballantana ga matsala ta uku, ita ce riqatud din. Addini ya koma ba shi da wani kima mai yawa a cikin zukatanmu. Duk yadda kake ganin mu nan a masallaci yanzu mun tawo, ka bari sai wani abin bakin ciki ko abin farin ciki ya samu mutum, a lokacin za ka gane addini na da kima a wurin shi ko bai da shi. Bari in ba ku misali kafin in kawo misalan yadda za ka gane addinin musulunci yana da karanci a cikin zukatanmu. Sayyidina Umar ne aka samu wani mutumin karkara ya tasa ɗan shi Abdullahi bin Abbas, kawu ne ga Abdullahi bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Ya ce mu je ka kai ni gurin sarkin musulmi, ina da bayani. Da ya kai shi gurin Sayyidina Umar, yana ce zai je su gaisa ni. Kawai sai mutumin nan ya fara gaggatsa masa Sayyidina Umar maganganu na cin mutunci da ɓatanci. A daidai lokacin da yake masu ilimi, masu hankali, jigajigan sahabbai masana Allah sun gamsu cewa Sayyidina Umar adalci yake. Sayyidina Umar ya tashi cikin fushi zai banke wannan mutumin. Nan take Sayyidina Abdullahi dan Abbas masana Allah kenan ya ce, ya sarkin musulmi, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahili. Ya kawo mishi wannan aya ya ce wa hadha min aljahili, wannan jahili ne fa sha'ani shi. Sai mai rawaito hadisin ya ce wa kana umaru wa qafin inda kitabillahi. Sayyidina Umar mai cin burki ne duk inda Qur'ani ya tsere shi. Ya harzuka sosai, ana karanta mishi ayan nan kawai su kawai sai ya sace. Ka gaya mun wanda zai fusata a cikin mu yana rigima da matarsa ko matan tana rigima da mijinta, a zo a ce ya ke baiwar Allah, Allah ya ce wattaqullaha wa asli wa zata bainakum, ya ce to shikenan tunda an kawo aya na sauka. Wallahi ba zai sauka ba, ko ni ne ko kai ne ko liman ne, ba cikin sauki ba, ba cikin sauki ba. Wannan yana nuna maka addini a cikin zukatanmu. To akwai rauni, akwai rauni. In bakin ciki ya kama mutum zai komi ba kuma zai sauka ba, haka nan in yana cikin halin farin ciki zai abin da ya ga dama ba zai sauka ba. Ka zo mutum yana cikin harka, za a yi biki, an shirya, za a cashe, za a yi waye da yinin biki ranar Talata, da waye ranar Laraba, da waye ran Alhamis, da waye ran Juma'a, da ran Asabar, da ran Lahadi, za a kwana shida ana cashewa. Ka zo ka ce wannan bid'a ce, ba ta da asali a shar'anci. Sai a ce ka ji wannan tsananin addini. A lokacin nan ne wannan alhaji da ke zuwa masallaci kuna sallah, in ana karatu har yana ta aliki, to a lokacin nan zai ga ka kawo tsananin addini. Ba zai yi ba. In yana neman kariya sai ya ce abin ne ka san mata, sai haƙuri. Wai zai fake da mata bayan da kai da kaya duk mallakan wuya ne, da matan da ƴaƴan duk mallakan wane ne, mallakan mai gida ne. Amma sai ya fake, wai ka san mata, saboda yana son a yi bid'a. Sai an yi anko, sai an yi wane ne, sai an yi wane ne, sai an je an fita bayan gari, an je an yi wani waye, an yi waye. In aka yi magana sai ya ce maka wai mata. To ita wannan matan ba za a iya mata burki ba. In dai ya kasance kana mai gida, ba za ka iya takura iyalanka akan su bi Allah ba. To ina maka tsoron gobe kiyama, kaɗin za su je wuta sai sun ja da kai. Allah ka tsare mu. To addinin musulunci yi rakwa-rakwa alama ne na fitina ta mamaye al'umma. Ina misali, idan ka ga an daina umarni da abu mai kyau, an daina hani akan mummuna, ko dai saboda kowa ya fada cikin shi ma fitinan, wannan fitinan da ake in na ce zan hana ni ma ina yi, gidanmu ma ana yi, kai ma an ka ce za ka hana gidanku ma ana yi, to bala'i ya fada mu al'umma kenan. A wannan lokaci sai a sami ma'ruf ya koma munkar, munkar ya koma ma'ruf, kyakkyawa sai ya koma mummuna, mummuna sai ya koma kyakkyawa. A cikin wani asari wanda al-Imam Darimi ya rawaito, Sayyidina Abdullahi dan Mas'ud ya tambaye ɗalibansa, duk da yake malamai suna kawo nan suka ce asari ne mauqufi, amma kuma yana da hukuncin mauquf na marfu'. Sayyidina Abdullahi dan Mas'ud ya faɗi, amma kuma sun tabbatar da wannan ya ji shi ne daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ya ce kaifa antum, idza labisatkum fitna, ya ku al'umma ina za ku saka kanku, ya za ku yi da kanku a yayin da musiba fitina ta mamaye ku. Wace irin fitina? Yace ya haramu fiha al-kabir wa yarbu fiha as-saghir wa yattakhidhuha an-nasu sunna. Yace matsalan ta mamaye al'umma, tsoho a ciki ya furfura, yaro a ciki ya taso, mutane sun dauki wannan fitinan, sun dauki wannan ƙarya da ƙarerayen da bid'o'in da kirkire-kirkiren sun dauke ta ita ce sunna. Idza turika minha shay'un qila turikat as-sunna, in aka samu ni jajartaccen ahli sunna yace ni bazan yi ba, sai a riƙa nuna shi ana cewa gaya nan ya bar sunna, wai yanzu sunna ta koma bid'a, bid'a ta koma sunna. Saboda me? Saboda tsoho ma a ciki ya taso, yaro ma a ciki ya taso, fitinan ta mamaye kowa a wannan lokaci. Bid'a ta koma banna ta ko gaskiya ta koma bata, bata ta koma gaskiya. To shine sayyidina Abdullahi dan Mas'ud ya tambayi sahabbansa, ya tambayi abokansa, dalibansa, sai suka ce wa mata zaka ala gafarta malam yaushe ne wannan matsalar za ta faru. Sai fara musu kidaya, idza kafarat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum, idan ya kasance ga makaranta Qur'ani da yawa amma malamai na Allah masu fahimtar addini sun yi karanci. Wane ne yanzu na Allah wanda malami ne na Allah ya san Allah? Sai ka samu cikin makaranta Qur'anin nan guda 100 da kila zaka samu malamai na Allah guda 10. Yace idan kasarat umara'ukum wa qallat umana'ukum, shugabanni akai yawa, fasta kawai in za a yi takara a garin nan sai fasta sun fi 1000, wancan yana takarar majalisa, wancan yana takarar wani, wancan yana takarar wani, kowa ma yana takara ne. Amma wa qallat umana'ukum, amintattu masu amana sun yi karanci, wanda ba suna yi dan maslahan kansu bane, suna yi dan maslahan al'umma, sun yi karanci. Aka nemi ilimin addini domin duniya, aka koma ana neman ilimin addini domin mutum ya shiga cikin sahun malamai, shi ma ya rika kafada da kafada da malamai, ko fuskar mutane ya dawo akan shi ma malami. Aka kuma nemi gidan duniya da aikin lahira, aikin da ana yi ne a kusanci Allah, a samu tsoron Allah. Sai aka koma kuma yanzu duniya ake nema da ita. Sai kaga wani ya je yana karatun Qur'ani domin ya zama gwarzon shekara, shikenan manufarsa, ba Allah yake nufi ba. Sai kaga wani shi wai gashi nan alaramma ne, amma ya kimshe kanshi, wai shi addu'a yake, sai aka mishi bukata shi kuma sai ya maka saukun Qur'ani ka biya shi. An koma aikin da ake samun gidan lahira, yanzu kuma an koma duniya ake nema. Sayyidina Abdullahi dan Mas'ud ya ce to matsalan kenan. To da haka lokacin da kaga an watsi da umarni da abu mai kyau da hani akan mummuna, to ya nuna addini yayi rafa-rafa a cikin zukatan mutane. Haka ne idan kaga an yi watsi da ibada, kaga ga mutane sun san alheri, sun san ibadu, amma duk kasala da ragwanci ya kama su. Musamman wannan ya fi faruwa a cikin matasa. Ga matasa masu ilimi, la shakka matasa sun fi dattawa ilimi a yanzu, amma ina ibada? Ba ka ganin ibadan kuma sai a gurin dattawa. Akwai dattijan da yau shekaran shi kusan 20, in ya zo masallaci da magriba sai isha'i yake fita, sai an yi isha'i. Amma ga wani alaran macen ba zai iya wannan ba, ba zai iya sadaukar da kanshi ba, ba zai iya horar da kanshi kullum yana masallaci ba, sai dai an gama sallar magriba ya dan je wani dandali ko ya fita ya dauki wayan shi ya dan yi chatting ya waye ya waye ya waye. Amma ina masallaci? Kai wallahi ba zai iya wannan zaman ba. An fada cikin matsala kenan. Azkar wannan azkar, ba wanda bai san muhimmancin azkar ba. Zikiri ambatan Allah na safiya da marici ko na kwanciya bacci, amma samun kaga matasa na yin wannan azkar din yana da wahala, kuma duk sun sani, sun san wannan azkar din zai kusantar da kai zuwa ga Allah, zai baka kariya daga shedanun mutanen aljannu, zai baka nutsuwar zuciya, zai ɗebe maka kewa. To amma yaushe suke da minti 15 ko 20 da za su zama su yi azkar? Ai ana nan ana ta hada-hada, ai ya tafi islamiya shi sai magariba yake tasowa islamiya ana gama magariba kuma shikenan ya shiga cikin wata harkan da aka ina azkar babu kaga mutum gashi mai ilimi mai ganewa amma in ya kwanta bacci wani lokaci ba rakatul fajr ba ya samu to wanda bai samu rakatul fajr ba wake maganan mutubi wake maganan qiyamul layli ya wahalar da gangan jikinsa cikin abin da yake kuma ko da shi ko ba shi duniya za ta ci gaba wannan wannan duk yana daga cikin abin da ke nuni akan cewa addini yayi rafa-rafa idan kaga an yi watsi da tafarkin magabata ga tafarkin annabi da sahabbai amma kaga kuma an yi watsi da shi an kama kamaka ne an koma kamaka ne kawai ai zamani yazo da kaza yazo da kaza yazo da to ga sunnan annabi da sahabbansa da tabi'ai ba za a yi ba maimakon ma haka sai aka dora kuma zagin magabatan irin abin da shi ake yi irin abin da ƴan kaushi ke yi akwai wanda muke kiransu ƴan kaushi su magabatan ma ba su ishe su ba manya manyan malamai na Allah ba su ishe su ba a ce al-Imam an-Nawawi ya zagi Imam an-Nawawi al-Hafiz Ibn Hajar ya zaga al-Imam Abu Hanifa ya zaga bai kimanta su to in kaga al'umma ta fada cikin wannan to ta fada cikin riqatuddin idan kaga jahilci yayi ma al'umma katutu to jama'a mun fada cikin fitina idan kana son ka gane wannan wata rana do Allah liman daga nan masallaci ku shirye dan wani ƙwarya-ƙwaryan fita kewaye a dan tare naji dan biscuit dan chocolate dan litattafai ɗan ƙanana kawai ku ce za ku kewaye garin nan za ku yi ma mutum 50 tambaya akan asasiyat na addini za ku dawo da abin mamaki kawai duk wanda ku gani a hanya ba wai zaba za ku yi ba kawai mutum ya zauce assalamu alaikum cikin far'a da wasa dariya mallam ina gajiya lafiya madalla wannan daga masallaci ne aka dan fito saboda dan yi wani wasa kwakwalwa tambaya za mu yi maka in ka cinka za a baka minti ko za a baka biscuit ga tambayoyi guda 50 dauki daya yace a ban tambaya ta bakwai tambaya ta bakwai kawo sunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyar wallahi zaka sha mamaki guda biyar wani kata akwai wani wanda na gani ban sani ba film ne koko abin nan ne aka nuna mani wai ana tambayan tarukunin addinin musulunci guda ne wani tace guda biyar aka ce lalle kin faɗi gaskiya me ye na farko tace sabga da jama'a da sadar da zumunci da neman na kai irin wannan abubuwan wallahi ba mamaki a garin ku zaka samu irin wannan dan nima sai da na kwatanta da naga wannan sai nace to kila a nesa ne bari in zo da shi kusa sai na kira wani matashi nace rukunin addinin musulunci guda nawa ne yace 12 na rantsa maka da Allah shekaran shi ya wuce 20 yace 12 nace 12 yace 12 wallahi na manta 17 na rantsa maka da girman Allah wannan abin bai wuce wata biyu ba kuna da dariya ku ko to ka kwatanta a gidanka zaka ga shin abin dariya ne ko abin kuka ne matashi yana ce maka rukunin addinin musulunci guda 17 na kira wata ita ma yarinya na tambaye ta budurwa matan aure ne ma rukunin addinin musulunci guda nawa sai muku tace ko guda 9 ko guda nawa to kaga wannan abin dariya ne ko abin kuka ne to irin jahilcin da al'umman mu ke ciki kenan to sannan kuma aka zo siyasa kowa yana da bakin da zai bude magana shi ma ya san abin da ake abin wanda ko rukunin addinin musulunci bai gama sani ba amma yana da bakin da zai iya budewa yayin magana akan siyasa in aka zo magana na al'amrul amma al'amarin bai daya shi ma yana da nashi fahimta wani malami ya kwana yana bincike ya duba littafai sama da guda 50 60 shi kuma yazo da molanka duk ya rubuta abin da wannan malamin ya kawo da jahilci shi kuma wancan malamin bincike mai zurfi yayi ya duba littafai 50 bai bacci ba kwana biyu yazo ya kawo wani lokaci ma akan minbari liman yana kwatsuba yana fadi za a samu wani mare kunya sai rabbi ya ce ba kaza bane amma da molanka to haka al'umma take tafiya da irin wannan jahilci ya nuna addinin musulunci ba shi da kima a cikin zuciyarmu. Mun fada cikin fitina kenan. Idan kaga san duniya ya shiga cikin mu, mun koma kawai kwalliya. Ai haka muka ga gwamnoni da ƴan majalisu da ministoci suna caba kwalliya. Mu ma Allah irin shi zamu riƙa yi. Mun fada cikin bala'i. In kaga an koma san mulki da neman suna da gogoriyo akan duniya, kowa kawai yanzu duniya ya dame shi. Akan duniyan nan wani zai ki dinafi. Akan duniyan nan wani zai ki san kai. Akan duniyan nan wani zai ma akwai wanda yace kai shi matsalan siyasa ne an ki zaben jam'iyyar shi yace to sunnan ma an fasa. Jama'a musulmi wannan wani irin al'amari ne ya same mu akan duniya haka. Idan kaga an koma ana bin tafarkin kafirai. Idan kana son abu ya farin jini ka alakantar da shi da kafirai. Yanzu ka bude makaranta. Ka ce yanzu makarantan ka zanzaro za a rika yi a sa necktie. Yan mata za su rika sa skirt ga babana balaga kansu a bude rabi. Shi kuma wannan ya bude makaranta ya ce hijabi za a rika sawa da jallabiya. To wancan makarantan da ake kwaikwayon kafirin sai ta fi farin jini. In aka sa doka da oda ba wanda zai saba. Amma ku na ku na addini fa an kuka sa doka da oda za a ce abba da Allah san tsananta abubuwa. Wannan yana nuna maka irin yadda muke kwaikwayon kafirai. Yanzu kowa burin shi ba ya iya larabci bane iya turanci ne. To larabcin fa na ai wannan sai malamai. To turanci fa shi zaka koya amma larabci ba za ka koya ba. Da masu jin turanci da masu jin larabci wanne suka fi yawa? Wani ya bude baki. Ba ma zai kididdigo bane. Ba zai hado bane. To wannan yana nuna maka wanne aka fi sha'awa wanne ya fi burgewa kenan. Ko ba na amsa mana ko kodin dai na dauko cutar mu ga baki dai kuma abin ya muku zafi Allah ya ba ku hakuri. Amin mala. To ya nuna addinin musulunci yana da rauni a cikin zukatanmu. Idan kaga an yi watsi da malamai an koma ana sokan su ana zagin su. Ka shedan bai da mutunci. Yanzu kaga yanzu wannan shine malamin mu. Amma mala'ika ne? Ba mala'ika bane ba annabi bane. Ba kuma wahyi ake mishi ba. Dan haka zai iya daidai zai iya kuskure. Sai shedan ya dauko kuskure ɗaya cikin daidai guda 100 da malami yayi. Sai ce ga mai nan, malamin naku ga nan kudi aka kawo mishi lokacin zabi. To dan haka tunda an kawo mishi kudi lokacin zabi ya karba, duk wadancan alkhairai guda 99 an soke su. Shikenan mu ba ruwan mu da shi. Shedan bai da mutunci. Sai ya rufe maka alkhairan nan fa. Yau shekaran shi 30 yana sunna, yana karantar da ku da ƴaƴanku. Tun kafin a haife ka yake karantar da iyayenka, ya karantar da iyayenka, ya karantar da kai, yana kuma karantar da ƴaƴanku yanzu. Yanzu duk wannan ba alkhairi bane. Yanzu an kawo mishi naira 50,000 ko naira 100,000 ya karba. Shikenan da ka yanzu wannan duk alkhairan nan da ya a baya shikenan ya rubuce. Ai mu ba ruwan mu da shi, ai ba malamin Allah bane. Ai an kawo mishi kuɗi ya karba. Wanda yake na rantsa da Allah da kai aka karbo ma, kai ma sai ka karba. Amma shi ya karba a matsayin shi na dan adam to dauka yi kuskure. To wannan kuskuren me ne kenan? Kullu bani adama khata wa khalul khata'ina tawwabun. Babu wanda yake mala'ika ko annabi a cikin mu fa jama'a. To sai kaga ƴan siyasa na amfani da wannan dama sai su ta bata mana malamai. Da makirce makircen Yahudu da Kirista sai su ta bata mana malamai. To in aka raba ka da malamin ka na Allah, da wa aka baka? Da shedan, shedan ne malamin ka. Bari in baku wani misali don ku gane abin da nake nufi da kyau. Shekaru 10 wani abu da suka wuce, sai aka kawo wani mutum. Wannan mutumin sunan shi Usama bin Laden. Usama bin Laden ba wanda ya san shi cikin malamai, ba malami bane. Ba ma cikin gogaggun ɗaliban ilimi bane. Abinda aka san Usama bin Laden duk wanda suka san tarihin shi dan CIA ne. Shike har hurdan jakadancin makamai tsakankanin Saudiya da America. Shike ma Saudiya kwangilan makamai daga America suwa muku makamai a kawo Saudiya. Kawai rannin da ake so a bata malamai na Allah. Dare daya kawai sai ga Usama bin Laden ya zama babban malami. Yayi nadi. Idan Al-Allama bin Usaymin ko bin Baz yayi magana. Aka zo aka ce Usama bin Laden ya ce kaza duk ya rushe maganar malamin can na Allah. Shi wannan wa ya san shi a matsayin malami? wa ya karantar a ina ma ya karatun tukuna sannan wa ya karantar amma wadancan malamai ne duniya ta sheda malamai na Allah ne sai gidan television din Jazeera sai su ci na kalto maka yau ga Sheikh Osama bin Laden ya ce kaza ya rushe abin da Al-Allama bin Baz ya fadi ya rushe abin da Al-Allama bin Uthaymeen ya fadi ya ruke abin da Sheikh Al-Albani ya fadi shi wane shi yanzu ya zama wani babban malami amma gidan television din Al-Jazeera ne kawai suka mai da shi Al-Allama to idan kaga an fada cikin irin wannan matsala wannan na kawo muku na duniya can kuma na kawo mana cikin gida to an fada cikin rudani an fada cikin zamanin fitintunu jama'a idan kaga ƴan uwanta na addini yayi rauni gani ga ka muna sallah wuri daya muna azumi tare muna kawmi tare amma ba uku wa imaniya in kana cikin dandana koda kai kada ka shafa ni ba ta shafe ni ba in kana jin dadi ina bakin ciki ina jin zafi ba ƴan uwanta na addini ko addu'a ba zan daga hannu ummaka ba dauki yanzu abin da ƴan uwan mu Palestina suke fama da shi wani yana nan yana miƙe kafa yayi miƙa ba abin da ya dame shi ko addu'a ya daga hannu ya ce Allah ka taimaki ƴan uwan mu mutanen Palestina Allah ka taimake su Allah ka ba su sabati Allah ka karbi shahadar su Allah kai kaza kai kaza Allah ka ruguza yahudu da makircin su da kaza ba abin da ya dame shi to ina yin uwanta na imani ko kuma irin makwabtakan da muke yi yanzu kana kecere ne kana jin dadi amma wani na kwana da yunwa ya tashi da yunwa ba shi da nayi kuma ka sani ba baka sani ba kuma sahudiya ma kuke yi da sallar kila kan sallan ka kala 7 8 shi ko wannan ranan idi ma da zai je wandan shi nan ya yage sai da ya dinke da abin nan rigan shi gata nan ana ganin ma abin nan din sa kuma yanzu akai a matsayin mai imani kana karban albashin naira 100,000 shi kuma yanzu wannan yana kwana da bakin yunwa wani lokaci ma dan uwanka ne na jini uwanka ne ko kaninka ko wan babanka ko kanin babanka ina ukuwa imaniya wannan alama ce da ke nuna akan cewa addini yayi rauni a cikin zukatan mutane ko kuma idan kaga zaluncin shugabanni shugabanni suna zalunta wanda suka ga dama su ci dukiyar al'umma ba kuma abin da zai faru wala khafuna uqbaha ko kuma idan kaga addinin musulunci ya zama bako duk lokacin da ka zo da wani abu na addini sai ka zama ana ta kallon ka ana nuna ka ana tattaunawa akan ka yanzu addinin musulunci ya zama bako kenan badal islamu ghariban wa sai'udu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba to wannan abu na uku kenan da yake nuni akan cewa an shiga zamanin fitan an shiga zamanin fitintuni abu na hudu na karshe kuma shine idan waɗansu manya-manyan al'amura suka faru masu halakarwa idan kaga duk lokacin da kaga gaskiya ta cakuɗe da banna yanzu in kace kana son ka tantance tsakankanin gaskiya da bannan to zaka wahala to wannan lokaci an shiga zamanin fitina sai kaga wai kowa yanzu ya ruko carbi wai yanzu shi ma da carbi yanzu yake ambatan Allah shi in ka ce kai ku ambaci Allah da yatsun ku shine yatsu ne manzon Allah ce za a zo da su su ba da shaida gobe kiyama babu wani sun da yace carbi zai baka shaida gobe kiyama to tantance wannan sai ya wahalshe ka ai malam wani ya ce ai malam wani bai ce ba ai an yi kaza ai an yi kaza sai kaga gaskiya tana cakuduwa da ƙarya wannan yana halakarwa idan kaga masu da'awa akan kofofin wutan jahannama suna da yawa a cikin ƴan siyasa ne a cikin ma'aikata gwamnati ne a cikin ƴan fim ne a cikin wane ne in dai kace zaka bi wannan tafarkin da suke kiranka akai wallahi jahannama za su jefa ka dan ba hanyar Allah bane ba kuma hanyar manzon Allah bane to a wannan lokaci an fada cikin matsala idan kaga ababan da ke karkatar da mutum daga gaskiya sun yi yawa komai ka dauka kawai zaka abin da zai iya karkatar da kai daga gaskiya dauka dai yanzu a wannan zamani mun ga shugaban masu karkatar da mutane ne kanin dujal kenan wannan saboda babu sharrin da ba zai nuna maka ba kana kunci akan daki a cikin dakin ka ba sharrin da ba zai nuna maka ba yana da irin nashi alkhairan amma wallahi sharrin yafi yawa kuma masu ribatan shi a babin sharri sun fi yawa yau ko tafsirin qur'ani zaka duba sai kaga an kawo maka tallan wata tsare wani tsareci ya ci lokaci ya hana ambatan Allah ya hana karatun alqur'ani ya hana zuwa islamiya ya hana bacci da wuri ballantana a tashi ai kiyamul layli duk abin da baka sani ba kamar yanzu in ka dauki dattawan mu ga su suna da farin gemu akwai ababen da basu yi shi ba tun daga kuruciya yau shekara 60 da kaza zuwa 70 to jikan jikan ka yar shekara 16 wallahi duk ta san su wanda a zamanin ku ko balaga ba tai ba to yanzu ba abin da ya boye mata ta san daman shi da hagun shi ta san kosowoyin komi kawai dai tana kallon ka ne in ka zo tana kallon ga kakacin na fa san kaza na fa san yadda yake kaza na fa san yadda ake kaza kaza ma ka sani wanda billahi la ilaha illa huwa da dama da tawa masu basan su ba da dama basan su ba ita ko ta san komi ne tana shigawa ba abin da ba za ta nuna maka ba ka ji wata tana tallan ita ce wai ita ce yar luwa yar madugo ina yin kaza wai har abin da take yi tana fadi abin da yake ko mata da miji suka shiga daki wannan kalmomin ba za su faɗo ba saboda nauyi da kunya amma ita wannan fitsarar riyan wanda shedan ya rufa mata baya suka cakudu za ta rika fadan ita ce yar madugo tana yin kaza tayi kaza ma da wanci kaza ma sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza to kai ka san ai abubuwan da ke karkatar da mutane da gaskiya sun yi yawa suna da yawa yau duk iya neman ka tsare gaskiya kace za ka yi aikin gwamnati wallahi baka isa ba kace ai ni zan tsare aikin gwamnati zan rika zuwa akan lokaci takwas ka je ma banza ba wanda ya san ka zo karfe 8 sai dai wayansu dai dai kun ma'aikatu ko ko wayansu tsararrun ma'aikata burin tsare gaskiya gwamnatin ta jefa ka cikin ukuba da wahalan da yake gashi ka shiga cikin wahala kuma ga kuɗi a gabanka da haka kawai amsan shine tana nufin ka ci kuɗin ne ka zama mubannici abubuwan da ke karkatar da mutane da gaskiya suna da yawa idan ka ga labarai suna yawa ana yawan yada labarai ba tare da an bi shawaran qur'ani wala rudduhu ila rasul ila ul amr minhu la alimahu alladhina yastanbitunahu minhu an kauda kai daga wannan kawai labari yanzu wani zai shiga daki ya saki ƙarya a social media sai mutum 30,000 su yi ta'aliki akai in ka ga ana yamadi da labarai na ƙarya da gaskiya kuma ana karkata zuwa ga abin da zai haifar da fitina zai motsa sha'awa zai karkatar to a wannan lokaci an shiga zamanin fitina an shiga zamanin fitina nasallallahu salamatu wal afiya idan ka ga al'amura sun caccanza tsaro ya tabarbare ya nuna zalunci yayi yawa ana yawan zubar da jini ana yawan cin dukiya ana asaran dukiya abin da ya wajaba a kiyaye an yi watsi da shi kowane shugaba akwai abin da ya wajaba bai kiyaye ba ta shi yake ba ta kan shi yake wannan shugaban ko shugaban kasa ne ko shugaban jiha ko shugaban gari ko kansila ne ko shugaban gida ne ko shugaban masallaci ne kaga abin da ya kamata a maida hankali akan duk an kau da kai daga kare shi to an fada cikin zamanin fitina jama'a idan kaga dai fasadi ya yadu a cikin al'umma kawai fasadi ya yadu a cikin al'amarin addini ko a cikin al'amarin duniya to a wannan lokaci an fada cikin fitintunu waɗannan a takeicen takeitawa su ne ababe guda hudu wanda akwai abubuwa kamar yadda ka ji a ƙarƙashin su da yawa to waɗannan abubuwa idan ka fahimce su da kyau to su ne alfitina kuma su ne at-taghayyurat wanda idan an riga an fada cikin su to sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim idan fitina ta faru ya kamata kai kai mu'amala da ita kun dai gane irin fitintun da ake nufi da karka dauka aka ce fitina kawai shine wani da waya da gari kaza ana fara suka ba shikenan ba ka dai ji abin yana da fadi da yawa to idan an jarabce ka ka zo zamanin da yake wannan ya faru to ya zaka yi mu'amala da duk wata fitina da ta bijiro maka a wannan lokacin kun dai ji fitintunin na da yawa to kila a yanzu kila guda 3 4 5 6 ne suka faru a nan to ya kamata kai mu'amala da su to na farko dai kar ka rudu da wayanka ko dubaranka ko zurfin iliminka ko hangen nesanka in kana son ka kubuta daga fitintunin zamani to kai ta neman taimakon Allah subhanahu wataala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya kai Allah kai kadai muke bauta maka kuma kai kadai muke neman taimakonka ka tsare mu daga fitintunu ita ce hanya daya na cin nasarar duniya da na lahira da kubuta daga dukkan wani share da zai faru amma in kana jin haba kama na mai ilimi kama na mai ganewa to annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya fada wata kofa daga cikin kofofin fitina amma bai rudu da shi annabin Allah bai ballan tana tsaye na gani ya za a yi fada cikin fitinan mata a'a lokacin da ya kai ga matsala ta faru me yayi ai ba tsayawa yayi ba niman ce bakon Allah yayi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa aqum min al-jahili Allah ya nemi taimako ya tsare shi karkar rudu karkar ganin haba haba ni wallahi baka isa ba wallahi baka isa ba duk imaninka baka kai sahabbai ba radiyallahu ta'ala anhu akwai sahabin da ya zina ma'is akwai sahabiyan da ke zina ghamidiyya wa in kana duk Allah ya gafarta musu manzon Allah ce ita wannan ghamidiyyan tuban da ta ma Allah in aka yanyana ma mutanen madina sai sun shiga aljanna ita kadai a wata rawa aka ce mutum 10 a wata rawa aka ce mutum 70 in aka yanyana musu tuban da ta ma Allah to kowa sai ya shiga aljanna a cikin su ila an fahimta to da haka idan dai sahabi ya fada cikin irin wannan to ballanta da kai kai awa so dan haka kai ta neman taimakon Allah ne ya tsare ka daga bala'i da fitina sannan abu na biyu shine duk inda aka ce maka akwai fitina a guri kaza kar ka kai kanka kar ka kai kanka ka gudu kamar yadda muka faɗi annabi Yusuf da aka kukkulle kofofi tace haitalaka ai bai tsaya fara gudu yayi rarewa a guje yayi wa sabaqal baba haka Allah ya ce suna rige-rigen bude kofa ya bude wannan taka har dai wa qadar qamisuhu min dubure har dai ta kama mishi riga ta baya ta yaga ashe fitina gudun ta ake yi duk inda ka je wa fitina zubar da jini ne cin haramun ne zina ne kim ne wane ne kar ka ce ai bari in je in gani bari in je in gani ake yi ballanta na ka shiga cikin fitina wallahi akwai wanka nitsi a ciki annabi Musa yace fa farartu minkum lamma khiftukum lokacin da ya ga fitina ta taso yace fa farartu gudu rarewa yayi ya gudu lamma khiftukum kuma dubi kissan ashabul kahfi da suka samu fitina a cikin imani su sun yi imani amma waɗannan mutanen gari da sarakuna su kuma kafirai ne me suka yi sun zauna ne idh awal fityatu ila al-kahfi fa qalu rabbana kaza 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 hadiya zuwa ƙarshe gudu suka yi da imani to haka ake mu'amala da fitina duk inda kaga wani abin da zai halakar da kai zai jefa ka cikin hucin Allah da azaban Allah to kar ka ce bari in je in gani ai an ce ana bori bari za mu je ai mu gani ai an ce wai ana wa menene sunan shi wani taro da ake na rashin kunya da batsa ai bari mu je mu gani a'a ka nisanci gurin ne ka roki Allah ya tsare ka daga fitina sannan abu na gaba shine sai ka daure kai dirasa ka fahimci hakikanin wannan cutan wannan fitan da ta fado miki domin idan ka gane cuta zaka iya guje mata amma in baka gane cuta ba akwai wanka fada ma baka sani ba Allah subhanahu wataala yana cewa kazalika nufassilu alayati walitastabina sabilul mujrimin yace haka nan muke faffayace ayoyi muna bin su daki-daki muna bayanin su Al-Allamu Tasadi yake cewa nuwaddihuha wa nubayyinuha muna tartar da su muna bayanin gaskiya muna tantance tsakankanin gaskiya da bata tsakankanin halaka da tabewa saboda masu shiriya masu nufin shiriya su samu dama su bi kuma wanda yake son ya bi gaskiya ya gane hanyar da zai bi Allah ya ce wa tattabina sabilul mujrimin domin kuma tafarkin mujrimai ya bayyana maka karara ka gane tafarkin mujrimai Al-Allamu Tasadi yace ai tafarkin mujrimai shine tafarkin da ke sadar da mutum zuwa ga fushin Allah da azaban Allah yace idan ta bayyana karara aka gane ta to amkana ijtinabuha wal bu'du minha a wannan lokacin ne za a iya nisantanta ka kuma ainin yi ta katsantsan da ita bi khilafi ma law kanat mushtabiha multabisa sabanin in ta zama baka gane ta sosai ba da dan wani rudani rudani fa innahu la yuslih hadha al-maqsur al-jalil yace to a wannan lokaci ba za ka iya tantancewa ballanta naka nisanci banna da haka duk inda kaga banna ta bayyana to kai kokari ka gane ta da kyau ka je ka samu malamai ne Allah su yi maka bayanin ta sai ka gane yadda za ka guje mata kuma kamar yadda yazo a cikin hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin Huzaifa sanannen hadisi ne yace kanan nasu yas'aluna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama anil khairi wa kuntu as'aluhu anil sharri makhafata an yudrikani. Yace mutane sun kasance suna tambayan Annabi sallallahu alaihi wa sallama akan alkhairi amma ni akan sharri nake tambayan Annabi. Me yasa? Yace makhafata an yudrikani, ina tsoron kada sharri ya zo mun ban gane ba. Jama'a ce dai a irin wannan zamanin sai ka zama gogagge a ilimin addini, in ba haka ba wallahi sharrura da yawa da fitintunu da halaka za su doso ka, ba za ka gane su ba. Sai ka zama mai ilimi sosai, mai bincike, mai zama da mutane malamai na Allah, kana jin irin yadda suke kallon abubuwa, yadda suke furta kalmomi, yadda suke ɗaukan matsaya akan al'amura. In ba haka ba fitina za ta iya faɗa maka kai baka sani. Sannan abu na gaba cikin yadda za ka yi mu'amala da fitintunu idan ka zo zamanin fitina, to shine wannan harshen nan naka ka kiyaye shi, gaɓuɓɓanka ka kiyaye su. Babban abin da zai taimake ka shine bawan Allah kar ma ka riƙa fitowa daga gidanka sai inda dalili, wani zaman jakali, wani gurin fira, wallahi kai watsi da shi, ka kyale shi. Kalizimci gidanka, manzon Allah haka ya gaya wa wani sahabi, kalizimci gidanka. In kalizimci gidanka ka kuɓuta daga sharrora da yawa. To amma mutanen yanzu kowa zaman dakali, zaman fira, zaman dakali, zaman fira. Dole fitintunu su yi yawa a tattauna sharri, ayyama ɗiɗi da sharri. Ai giba, ai ƙarya, ai zunɗe. A fusata Allah, daga nan kuma Allah ya mana uquba ya jefo mana kidnapping. Ba mu san mu muke fusata Allah da kanmu ba. So da haka ka tsare harshenka, ka tsare gaɓuɓɓanka. A cikin Alƙur'ani mai girma Allah yana cewa la tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Kar ku ɗauki alƙawuranku da yarjejeniya masu ƙarfi da kuka kulla ya koma yana jin sarrafa. Wanda kaga dama in kai mai alƙawari ka cika, wanda baka ga dama ba za ka cika ba. Wanda kuka kulle yarjejeniya in kaga dama ka cika, in kaga dama ba za ka cika ba. Allah ce ka ku yi haka, fatazilla qadamun ba'da thubutiha. In kuka yi haka to mutum zai tabi kafan shi, zai zame bayan dacen ka tsaye akan tafarki madidici. Ashe in akai watsi da alƙawura harshe bai kula, ya kulla alƙawari gaɓaɓɓa ba sa kula da sun kulla alƙawari, kawai za a ci amanan wannan alƙawarin. Wanda kaga dama ka cika, wanda kaga dama ba za ka cika ba. Ya koma yana bin son zuciyanka, to bala'i ya faɗo ma al'umma za a taɓi. Sayyidina Abu Huraira lokacin da yake bayani yake ce musu hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa aini, na kiyaye jakunkuna biyu ne na ilimi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wato kamar nau'o'in hadisin da na kiyaye iri biyu ne. Yace amma ahaduhuma fa basastuhu, jaka guda ɗaya na ilimin da na kiyaye daga Annabi sallallahu alaihi wasallam duk na yada muku shi. In gaya muku hadisi akan sallah, akan azumi, akan zakka, akan imani, akan wani, akan wani, duk na gaya muku. Yace wa ammal akhar, amma kaga ɗayan falau basastuhu laqati'a hadha alhulqu, wallahi da zan fito muku da waɗannan abubuwan da naje daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sai an yanka ni. Me yake nufi? Waɗansu hadisai da manzon Allah ya bayanin waɗansu fitintunu da za su faru wanda yana da alaƙa da waɗansu miyagun shugabanni. To kuma a zamanin waɗannan shugabannin ne da haka sai ya gaba maslaha bane kawai fito da waɗannan hadisan. Wannan fito da hadisan zai sa a kama bayin Allah ne mutanen kirki da ayyanka a kashe su. To hikima shine ya fito da hadisan da za a kashe sahabbai, gare ya bar su a rufe lokaci idan yayi zai fito da su ya bayyana. Mene wannan yake nuna maka? Idan an zo zamanin da yake akwai fitina ka iya bakinka, ba komai za ka faɗi ba. Abubuwa ɗari za ka sani, amma guda ɗaya biyu uku kowai za ka faɗi, ba za ka faɗi sauran ba. Ko dai saboda babu dalilin faɗi a yanzu, ko kuma in ka faɗi zai haddasa fitina. To ka faɗi ai fitinan a zubar da jini, a raba kan al'umma, ai gaba da ƙiyayya, ko ka ja bakinka kai shuru lokacin faɗin za ka faɗi. Ko kuma ka gaya maɗin tsararrun mutane nan gaba in zamani Allah ya kai mu su sa faɗi, baka dai ɓoye ilimi. Kun gane? Kar wani ya ce to wannan ai ɓoye ilimi ne. To ai manzon Allah ya bada irin wannan lasisin wani lokaci. Sayyidina Mu'adh bin Jabal lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goya shi akan abin hawa, yace zan gaya maka haƙin Allah akan bayi, zan gaya maka haƙin bayi akan Allah. Yace idan dai bayi suka tsare mu Allah wannan haƙin, sai Allah ya shigar da su aljanna. Yace in dai ba su yi shirka da Allah ba, to babu yadda za a yi Allah ba zai shigar da su aljanna. In dai ba su yi shirka ba, da sayyidina Abu Mu'adh bin Jabal ya zo wannan, sai ya ce manzon Allah, afala ubashirun nas, to in ji amma mutane wannan basharar mana. Annabi ya ce idan ya take lu za su shan take, ka kyale su, kaga ga musu wannan hadisin. Kaga manzon Allah ya bada wannan lasisin, idan abu zai zama fitina ga wani, zai hana wani ya jajirce ya kai niyyar ibada ko ya ilimi, to kaka faɗi wannan nasin. Mu'adh bin Jabal ya faɗi wannan hadisin ne gab da zai rasu. Lokacin nan imani ya dafa sahabbai, tabi'ai ma sun dafa akan imani, yace to bazan mutu da ilimi a goye ba, bari in gaya muku yadda muka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To da ka iya bakinka. Sayyidina Abdullah dan Mas'ud wata magana tasa yana cewa ma anta bi muhaddith qauman hadithan la tablughu aqulum illa kana li ba'dhim fitan. Duk lokacin da zaka zo kai ma mutane wani bayani wanda hankalinsu bai kai ya gane ba, to fitina yake jefa mutane. Ko dai wani ya fahimci abin a kaikaice, ko wani ya zurfafa, ko wani ya takaita. Shi yasa ake magana da mutane gwargwadon abin da za su gane. Kar ka zo rana ɗaya ka ce kana son ka zazzaga musu duk ilimin da kake da shi, kana son sai sun zama na Allah nan take. Wani zai ce kawai wannan addini ya fi tsani, wallahi bari in kyale shi. Shi yasa kana bin mutane a hankali, a hankali, a hankali. Sannan dubi hadisin da manzon Allah yake ce mana na Aisha, yace baicin mutanenki ba su dade da fitowa daga kafirci ba mutanen Makka. Yace to da na rushe ɗakin Ka'aba in mai da shi akan turban da Annabi Ibrahim ya sa shi. Yace amma matsalan shine yanzu mutane ba za su fahimce ni ba. In ne wannan aikin za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya rushe ɗakin Allah. Wannan maslahan ya sanya manzon Allah bai yi wannan aikin ba. Ashe idan aka zo zamanin da yake na fitina, to ba komai ka sani kake faɗi ba, ba komai ka sani kake aikatawa ba, musamman a bainin jama'a. Jama'a musulmi ko an fahimci wannan da kyau? To wannan yana daga cikin yadda ake mu'amala da zamanin fitina. Sannan yadda ake mu'amala da zamanin fitina, ka riƙa amfani da ƙwaƙwalwanka. Ikhlasi kaɗai bai isa ba, sai ka zama mai wayo, mai hangen nesa, mai auna abubuwa. Wannan fitinar da ta faɗo mana, ya za a yi mu fita daga gare ta? Ƙila shaye-shaye ne ya bijiro muku, ƙila fasadin gidan karuwai ne, ƙila fasadi ne na rabuwan kan al'umma. Ga wani sharri in ya zo al'umma kanta zai rabu. To sai ka ja bakin ka shi ka ce to ni dai ai shi kenan dai Allah na gani. A'a, kai ƙoƙari kai amfani da wayenka da dabaranka, wata hanya za a bi kada wannan fitinar da za ta raba kan al'umman ba za ta shigo cikinmu. Kan al'umman mu a haɗe, amma in muka yi daka za a shigo shikenan al'umma ta rabu. To dukkan abin da za ka yi ka hana wannan. Idan ba zai hannu duka fufa, to ka rage mishi ƙarfi, ka rage mishi zafi, kuma ka kirfa yadda za ka yi haɗin gwiwa da duk wanda za ka iya haɗin gwiwa da shi, ko ka hana fitina gabaki ɗaya, ko kuma ka rage mata ƙarfi, ka sassauta mata tasiri. Cikin hanyoyin da ake bi a yi mu'amala da fitina shine ka zama na tsatse, baka da garaji. Ka zama na tsatse duk abin da ya zo maka, kar ka zama garaje kana jin abu rigirgir jikinka na rawa. A'a, tsaya tukun alhaji ko ustazu, ka zama na tsatse, ka auna fari, ka auna baki, ka kalli gabas da yamma, ka auna in ne abu kaza ko kuma wani abu kaza da wani ya zo da shi. Me yasa to malamai tun daga magabata ba su fahimci wannan ba? Me yasa ba mu ji an ce sahabbai suna yi ba? Tabi'ai ba su yi, tabi'u tabi'ina, malamanmu na Allah ba mu ji an ce suna yi ba. Shi wannan malamin da ya zo da wannan sabuwar fahimtar, ina samo shi? Duk iya yadda kake jin ya kafa hujja kuwa, ka tsaya kai nazari da kyau tukuna. Kar ka zama mai garaji, duk goguwan da ta zo ka bi ta, sai daga ba sai ka gane ayya ashe kuskure kai. To ka zama baka saurin ɗaukan mataki. A cikin wani asari na sayyidina Aliyu yana cewa la takunu ujlan mazayi'a buzuran, ya ce kada ku kasance masu garaje, kada ku zama masu garaje. Mazayi'a, kada ku zama masu yaɗa sharri da fitina. Buzuran, kada ku zama kuna dasa sharrora, kuna ba sharri ruwa. Yau matsala ta faru, sai ka zo a yi ta tattaunawa da kai, kai kake ba ta ruwa ke irin bala'in da ke faruwa a gidajen rediyonmu a yau. Akwai lokacin da na bude wani gidan rediyo, labaran da suka kawo a nan lokaci labarai tara ne, labarai guda bakwai gabaki ɗaya akan wani ya kashe uwanshi, wani ya kashe ubanshi, wani ya an kai matsaloli kawai bala'o'i da sharrora suka ta hadawa. Dan mene wannan, me amfanin wannan? Wani yau ya ji ya kashe uwanshi, in aka gaya maka kai kuma sai ka ji mene kenan. A wannan lokacin ana koya mu wani ne, in uwanka fa tai maka daidai ba, kawai dauke mata wuta. Ko muku gane ba? Yau wani ya ji ya sace dukiyar mahaifin shi, ana koya mu mutum ne, in mahaifinka bai baka ba kawai kai kiliyarin din shi kawai kai gaba dinka. To kar ka zama mai yaɗa sharri, ko ka ji sharri, shi yasa ni ka gani nan? Ni ina mata wani posting a wai in forwarding din abu. Na taɓa yin wannan kaman in dai labari ne, ni ba mana ba na yaɗa labari kwata-kwata, duk inda labari ya kai ga abin sha Allah ba zan yaɗa shi ba. Kai ni ko Facebook din ma ba na yi, saboda sharruran da ke ciki ya yawa ba na yi. Akwai wani kuskure da na yi ya ƙara sa na ƙyamaci wannan. Wani hadisi aka kawo, wanda suka kawo hadisin sai suka ce Albani ya inganta shi a cikin sahiha, ni kuma jikina na rawa a tada na duk hadisin da na gani, duk wani bayani na ilimi da na gani sai na bincika, sai na ga maganar tabbas saka take. In na samu wannan tabbacin sannan ina iya yaɗa mu wa'insu. To sai aka kawo wannan hadisin, kawai sai na faɗa cikin kuskure sai ban duba wannan hadisin ba, sai na tura ma wa'insu ƴan uwa mutum wani gurbi ne da muke da shi, ban wuce mu goma ba, sai na tura. Ina tura sai kuma hankali na da cikin jiki na cewa kai to ai baka bincika ba, ba ni a gida. Sai na kira iyali na ce ku duba littafi kaza, ku duba sahiha na Albani hadisi kaza 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 kaza, ku ga za ku ga wannan hadisi. Suka duba suka ce basu gani ba, ku duba littafi kaza basu gani ba, ku duba littafi kaza ba su gani ba. Na ce an samu matsala. Da na dawo na duba, ashe wannan hadisin ma maudu'i ne ƙarya ne. Sheikh Al-Albani ya kawo shi a cikin silsilatul ahadithu dha'ifa, su waɗanda suka kawo hadisin sai suka ce silsilatul ahadithu sahiha. Da haka dole aka dora min aiki, wanda na tura ma group din da na tura, na koma nan goge na ce abinda na kawo ɗin kuskure ne ga maganar da shi Sheikh Al-Albani, ga maganar wani, ga maganar wani, ne istighfari ne, ni mugafaran Allah subhanahu wataala. To don haka in ka zama kana yaɗa komi to za ka yi ta yaɗa sharri. Shine sayyidina Ali yake cewa fa inna min wara'ikum bala'an mubrihan aw muklihan wa umuran mutahamila mutamahila, ko yace a bayan ku akwai waɗansu bala'o'i da za su faru masu raɗaɗi masu zafi. In ka ce kai duk abin da ka ji sai ka faɗi, to za ka koma kana ta yaɗa sharri, kuma kai ma zai kasance kana da rabo a cikin wannan sharri. Gaba ta ƙarshe shine to yanzu duka mun da je da ake mu'amala da zamanin da fitina ta zo a gurguje kuma a takaicen takaitawa. To yanzu waɗansu abubuwa ne idan ka aikata su Allah zai tabbatar da digadiganka, kai Allah ba zai jarabce ka da zamiya ba, ba zai jarabce ka da halaka da taɓewa ba. To tun farko mu fahimci cewa tabbata akan gaskiya da rayuwa akan ta da mutuwa akan ta ni'imar Allah ce fa subhanahu wataala. Ba kowane kare da doki yake samu ba, ba kowane karabiti yake samun wannan ba. Shi yasa Allah subhanahu wataala yake faɗi a cikin Qur'ani, walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila. Allah yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, baicin mu ne muka tabbatar da digadiganka, to da ka karkata zuwa gare su komin kankancin karkata kuwa, kuma da ka karkata zuwa gare su Allah ce idzal la azqanaka dha'ifal hayatu wa dha'ifal mamati, da sai mun dandana maka wahalhalun rayuwa da wahalhalun mutuwa. Subhanallahi, yau gashi ana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baicin Allah ya mishi gamdakatar, ya yi mishi tagomashi, ya tabbatar da digadigan shi akan gaskiya, baya girgiza akan al'amarin gaskiya, to da sai ya karkata zuwa ga waɗanda ba sa son gaskiya. In kuma ya karkata zuwa gare su, Allah ce sai mun dindina maka kuncin rayuwa da kuncin mutuwa kuma. To ashe ni'ima ce ta Allah, ka roki Allah ya tabbatar da digadiganka. Kar ka taba jin wai kai ai ka riga ka hau tudun mun tsira, ai yanzu ni ne liman, ai ni ne ladan, ai yanzu ma imam ake kira na, ai yanzu ma sheikh ake kira na, yanzu malam ake kira na, yanzu ni ne babba a gari, yanzu ni ne gaba, wane kai? Nemi taimakon Allah da falalansa da rahamansa, Allah ya tabbatar da digarganka. Kuma dan ka gane Allah subhanahu wataala shike tabbatarwa, wata ake cewa idh yughashshukumu nu'asa amanatan minhu, har yazo yadda Allah yake cewa wayuthabbita bihil aqdam, Allah shine ke tabbatar da digadigai. In Allah ya tabbatar da diganka, sai Allah ya bude maka hanyoyi masu sauki. In kuma Allah ya baka da wayanka ko dabaranka, sai kaga abin da kafi karfin shi ma yafi karfinka. Allah ka tabbatar da digadigan mu. To abubuwan da idan ka kiyaye su ka tsare su, zaka sami tabbatan diddige a cikin addini ka rayu akai ka mutu akai. Na farko dai shine kai ta ka tsantsan da imaninka, kai ta kula da imaninka. Duk inda zaka shiga ka dan tsaya tukuna, sai ka tabi imaninka, ka wanke shi, ka goge shi, ka shafa mishi mai, ka tabbatar da ingancin imaninka. Idan ka samu admission ABU zaka, BUK zaka je, zaka fita wajen kasa ne, zaka je ina ne, ka tabbatar da ka jaddada imaninka, ka kuma kula da imaninka. Ka sani cewa imani yana karuwa yana raguwa. Idan alkhairanka suka yi yawa, imaninka zai karu. In alkhairanka suka ci baya, imaninka zai rauni. Kuma ka sani cewa imani na tsufa a cikin zuciyar mutum, kamar yadda ka san tufafi yana tsufa. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fadi a cikin hadisi, yace innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawb, kamar yadda ka san tufafi na tsufa, haka nan imani yake zama outdated, ya tsufa. Sai manzon Allah ya ce fasallallahu ta'ala an yujaddida al-iman fi qulubikum, ku yi ta'addu'a kuna roƙon Allah ya jaddada imani a cikin zuciyarku. A wani hadisi, shi wannan hadisi ne sahihi, Sheikh Al-Albani inganta shi, a wani hadisi wanda yake malamai waɗansu sun hassana waɗansu sun ba'a fa, yana cewa jaddidul iman fi qulubikum, ku jaddada imani a cikin zukatanku. Suka ce ya zamu jaddada imani, yace ku yi ta faɗin la ilaha illallah, kuna faɗin la ilaha illallah, kuna fahimtar ma'anansa da sakon da ke karkashin sa, kuna kuma kishiyantar abin da la ilaha illallah yake kishiyanta. Abu na biyu, al-ilmun nafi'u, ka nemi ilimi mai amfani. Ba kowane irin ilimi zaka nema ba, al-ilmu an-nafi'u, ilimi mai amfani. Ka karanta kuma ka karantar, in ka karanta kuma ka je ka karantar da waninka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqqu wa man yuridillahu bi khairan yufaqqihu fi ad-din wa inma yakhsha Allah min 'ibadihi al-'ulama. Ku sani cewa fa innamal ilmu bitta'allum, ilmi fa sai annima, wal fiqhu bittafaqqu, fahimtan addini sai fa ka bada kanka, ka horar da kanka, sannan zaka fahimci addini. Wa man yuridillahu bi khairan yufaqqihu fi ad-din, duk wanda Allah ke nufin shi da alkhairi zai fahimta da shi addini. Wa inna ma yakhsha Allah min ibadil ulama, kuma ku sani cewa babu masu tsoron Allah a cikin talifai sai malamai. Sannan ayan alqur'ani tana cewa qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin. Allah ya saukar da qur'ani ta hanyar malaika jibril daga Allah, an saukar da alqur'ani ne liyuthabbita alladhina amanu, domin Allah ya tabbatar da digadigan masu imani. Kuma alqur'ani hudan wa bushra ne lil muslimin, shari'a ne da bushara ga musulmi. Da ka nemi ilimin alqur'ani mai girma, to kamar yadda ilimin alqur'ani shine al-ilmun nafi'u da sunna, to haka nan kuma kiyaye hanyar da ake bi a sami ilimin, shi ma yana tabbatar da digadiganka ko diddigenka akan gaskiya. Allah subhanahu wataala yana cewa walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wama kuntum tadrusun. Da malaman tafsiri suke fassara wannan aya, suka ce ar-rabbaniyun, malamai na Allah sune alladhina yabda'una bisigari al-ilmi qabla kibari, waɗanda suke fara da ƙaramin ilimi kafin su je ga babban ilimi. Za su fara ɗaya ana bi a hankali a hankali a hankali har akai kololon ilimi, ba wanda zai dauko gingime mai littafi yanzu shi bai kai dan kafe da ba har hanjin shi ya waje, tsawon shi ya wuce kanshi. A'a, cikin hanyar da kake samu Allah ya tabbatar da diddiganka, ka riƙa bin ilimi mataki mataki, yanayi yanayi, kana bin ladubban da ake samun ilimi. Allah subhanahu wataala yana amfani da wannan ya tabbatar da diddiganka. Wa qala alladhina kafaru law la nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida kadhalika linusaddita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Kahurai suka ce wai me yahan Qur'ani ya sauka jumlatan wahida. Allah ya ce ba zai yi haka ba saboda linusaddita bihi fuadaka. An saukar da Qur'ani ne daki daki dalla dalla saboda wannan ya ci maka maka ka samu tabbata akan tafarki madaidaici. Abu na uku wanda zai taimaka maka ka tabbata akan tafarki madaidaici shine ka yawaita aikace aikacen alkhairi.